maskallamu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da rakar sanmu da kasancewa da ku a cikin shirin fatuwar rahama shirin da bisa al'ada yakan karbi tambayoyinku wanda suke da jibi da rayuwa da kuma addini ta hanyar miƙa su ga babban malaminmu a Sheikh Dr. Muhammad Salim Umari Jalemo babban malami a sashen na zaɓen shara musulunci na jami'ar Bayero ta Kano wanda bisa al'ada shi yakan amsa waɗannan tambayoyi naku kuma kamar kowane mako mukan ƙara tuna masu kallon sauraro hanyoyin da ake bi a aiko waɗannan sakonni akwai rubutaccen sako na waya wanda aka aiko rubutaccen takaitaccen rubutu wato text message da kuma hanyar sadarwa ta WhatsApp akwai lamba 0703364455 wato 0703364455 sai kuma adreshi na email na fatuwarrahama@yahoo.com da kuma dandalin sada zumunta na Facebook a madadin masu sauraro da masu kallo mu ne wa malam barka da zuwa kuma suna na fiya haya a wannan rana ta Lahadi 27 ga watan Rabiu Tsari 1442 daidai da 13 watan Disamba 2010 wato 2020 wanda kai sai zamu tafi ga malam da mai sallama kuma mu dora ga tambayoyin da aka tana da san kallo
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
idan ba manta ba a makon da ya gabata mun karanta tambaya wadda lokaci ya riga ya mana halinsa wanda hakan ya sanya yau zamu fara da wannan tambaya tambayar da ita ce malam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah menene hukuncin wato tawilin da wasu suke na cewa dukkan mazabobin malaman fiqh an ciro su ne daga alqur'ani da sunna duba da cewa wasu daga cikin fatawoyin akwai cin karo da qur'ani da hadisi kuma babu cin karo daga husaini awwal yabo
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mazhabobi da ake cewa mazhabobi abinda ake nufi shine bayanai da malamai suka yi dangane da hukunce-hukunce na addini wanda Allah subhanahu wataala ya saukar a littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisansa kamar sanin kowa ne cewa Allah subhanahu wataala ya danganta bayanin abinda ya saukar na ayoyin alqur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan shi kuma malamai waɗanda suka zo bayan su suka zanto magadan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen yi wa al'umma bayani ko wannan bayanai dukkaninsu sun haɗu akan madogara guda ɗaya musamman ma akwai abin da ake kira masadirut tashri wato hanyoyin da anan ne ake samun abin da za a kira shi shari'a wato madogara ta shari'a wannan madogara ta shari'a akwai wanda aka ijma'i akan ta dukkan su sun kado akan su kamar alqur'ani madogara ce ta bayanin shari'a sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam madogara ce ta bayanin shari'a sannan ijma'i wato abinda malamai mujtahidai suka hado akan sa na wannan al'umma shi ma madogara ce ta shari'a sannan sauran kuma abubuwa wanda aka yi sabani akan su kamar kiyasi kamar al-istishab kamar masalihul mursala da sauran wasu kamar qaulus sahabi da sauran wasu kuma abubuwa waɗanda su kuma nan an yi sabani wajen tantance menene madogara a cikin su menene kuma zai zama madogara ba to amma dai waɗancan guda uku kusan dukkan malamai sun ijma'i akan su cewa mabubbuga ce ta shari'a to bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ci gaba da bayani ga almajiransu na hukunce-hukunce shari'a kasance su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ga yadda abubuwa suka kasance su suka fahimci maganarsa sama da kowa bayan sahabbai tabi'ai har aka zo lokacin da waɗannan limamai na shari'a irin su Abu Hanifa Imam Malik Ibn Anas al-Imam Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i da al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal al-Shaybani suka zo suka bayyana kuma suka tara almajirai kwarai da gaske a ko'ina a faɗin duniya waɗanda suka yi karatu akan irin koyarwarsu kuma suka ci gaba da yi mutane bayanin abin da ya shafi shari'a to akan samu a dunkule waɗannan malamai duka da ma waɗanda ba a ambata ba wanda su ma malamai ne suna da wato ilimi kusan daidai da na waɗannan wasu ma sun zanto iyaye ne ga waɗannan su da muka ambata sai dai kawai basu shahara ba ko saboda su Allah subhanahu wataala bai hada su da yawan almajirin da zasu bayyana koyarwar su ba kamar irin su Al-Lays ibn Sa'd a Masar kamar irin su Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri al-Kufa kamar irin su Al-Auza'i a Sham da ire-iren su da su ba manyan malamai ne wanda a yankin da suke musulmi da suke wannan yankin sun amfana da su sai dai su ba su yi shuhurar da waɗannan suka yi mata fuskar wato fiqhun su da kuma ilimin su to waɗannan malamai dukkanin su suka yi kokari wajen bayyanawa mutane abin da yake cikin waɗancan madogara guda uku alqur'ani da sunna da ijma'i sannan kuma kiyasi shine da cikan na hudu wanda majority ana kansa yan kada ne wanda suka sabawa sauran malamai akan hujja da kiyasi to suka yi kokari wajen bayyana abin da ya shafi shari'a to kasancewa mutum wanda ba annabi ba duk wanda ba annabi ba akwai inda zai yi daidai akwai inda zai kuskure akwai inda zai ya dace akwai kuma inda zai zama bai dace ba yadda sahabbai a cikin sahabbai akan samu kuskure wanda ya kuskure wanda ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina abubakar ya fassara mafarki annabi ya ce da shi asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan ka dace da sashi ka kuma kuskure a sashi النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر إذن وقرن بنشكوه كنشي يأيك وقرن سيداشي تونا دلا دابيو لا دم وقرن سيداشي وركم دي إذن يأيك وقري وجن بنشكوه كنشي يأيك وسكولي ينا دلا دا تيا شيني لا دم ودنم وقرن دي كودا كو يأيك وسكولي كما وسكولا سزا أغافر تامسا سو ودن يسن يا kowannen su yana bibiyar waɗancan dalilai na alkur'ani da sunna wajen bayanin hukuncin shari'a sau tari suka yi ittifaki a cikin abubuwan da suka yi ittifaki a kansa sun fi yawa wanda suka haɗu a kan cewa ga hukuncin su suka fi yawa akan samu wuri da suka sassaɓa wani ya ce wajibi wani ya ce mustahabbi wani ya ce farilla wani ya ce sunna wani ya ce haramu wani ya ce makruhi akan samu wannan sannan kuma akan samu ɗan kaɗan wasu gurare da wanda zai ce wajibi wani ya ce haramu amma wani ba su da yawa akan tsaye ya samu irin wani wani ce wajibi wani ce haramu wani ya ce wani abu abin da mustahabbi ne wani ya ce makaruhi ne ana iya samun wannan to a irin inda za a samu wannan to dole ne a cikinsu za a iya samun wanda shi daidai ɗaya kuskure domin ba zai yiwu a ce abu guda ɗaya fari ne kuma a lokaci guda a ce kuma baki ba ne ba zai yi su haɗu ba addidari la yashtabihat kishiyoyi biyu ba su haɗu a lokaci guda a ce guri ne haske ne da shi kuma a ce gurin nan duhu ne da shi ko a ce gane gashi nan a tsaye yake kuma a ce a kwance yake ba zai yi ba ko a ce yana motsi kuma a ce baya motsi duk lokaci guda to dole ne a samu abu ɗaya shi ne daidai ɗaya kuskure shi ne abin da wancan hadisi yake cewa idan ya yi kuskure ya dace in ya yi kuskure in ya yi istihadi ya dace ko in ya yi istihadi ya kuskure kaga akwai dacewa akwai kuskure to amma dai abin baya fita daga cikin waɗannan malamai wato duk inda aka kai aka kawo sai an samu gaskiyar dai ba za ta buye ba wato ba za ta zanto dukkansu sun haɗu sun kasa gane gaskiyar ba a ce duka imma din da waɗannan hudun da wanda ba cikin hudun suke ba a ce duk gaba ɗaya sun haɗu sun kasa gano gaskiya to wannan zai wahala gaskiya ba ta boyuwa ga wannan al'umma gaba ɗaya annabi ya ce la tashabi ummati ala dalala wato al'umma ta ba za ta haɗu akan bata ba to in ya zamto inda suka yi sabani to sai a kowanne sai a je a duba mai dogararsa to wanda suke da ilimi ɗaliban ilimi su za su yi wannan su ne za su iya duba madogarar kowanne domin su suka san aya alqur'ani ta yaya za a iya fitar da wajibi daga cikinta ko ya za a iya gane haramun ko ya za a iya gane halal ko ya za a iya gane haram wannan ɗaliban ilimi su za su iya wannan wanda suka yi karatu saboda akwai ka'idoji waɗanda aka san kowane ilimi yana da su kowane ilimi da ka sani a duniya yana da dokokinsa da ka'idojinsa da yarensa to wanda bai karanta wannan ba zai iya bayanin waɗannan abubuwa ba haka ne ita kanta sunna ɗin sunna wata take akwai hadisan da suke tabbatattu ne akwai hadisan da suke ba su tabbata ba akwai ma waɗanda suke bara gurbi to duk waɗannan malamai sun riga sun yi bayanin su sun taskaki yana nan Allah ya tsare mu al'umma addininta ga waɗanda za su yi karatu duk za su iya gane waɗannan abubuwa cikin sauƙi abu ne wanda yake a ajiye ba wani abu ne daga baya ne za a zo a yi kokarin samar da shi ba a daman can Allah subhanahu wataala ya tasarwa da wannan al'umma waɗanda suka yi mata wannan aiki don ya tsare wa al'umma addininta don haka waɗannan dokoki da waɗannan hanyoyi su ne ake dubawa daga ƙarshe a duba cewa to inda suka yi saɓani wane ne daga cikin su hujjarsa tafi zama fitacciya tafi karfi to shikenan sai a tabbatar da abin da ya faɗa ba tare da an kushe masa ba ko an zarge shi saboda iya kokarin da yake kuma annabi ce yana da lada to wanda su da yake ce mazhabobi hudu ce mazhabobi hudu wato kowace nahiya tana da wasu mutane da suka fito suka koyar wannan koyarwa ta su take tasiri a gurin kaje inda malaman da suka koyar su ne albajiran Imam Malik zaka samu tasirin koyarwar Malik su zata yi yawa in ganka ce ka samu Imam Shafi'i almajiransa su suka yi koyarwa a gurin tasirin za su zama tana da yawa to haka ne sai kaje an ce kasa kaza suna malikiya kaza kaza suna shafi'iya kasa kaza suna kaza suna kaza amma dai in ka tattaro abubuwan da suka ittifaki akan su sai ka samu su suka fi yawa kaje kowace kasa zaka iya shiga cikin musulmi kai sallah ba tare da ka ji wani abu ba watakila a cikin ruku'u watakila a sujjada watakila a tahiyya kai kai tahiyyar da ba waccan yayi ba amma wani abu ne da ba zai sa sallar ka ba amma dai tsayuwar sallah da ruku'un ta da sujjadar ta duk zaka samu cewa waɗannan manya-manyan abubuwa a ittifaki to wanda ce rahamar da Allah subhanahu wataala ya yi wannan al'umma so in ka ce mazhabobi an samu su daga alqur'ani da sunna haka yake kamar yadda ka ji to kuma wanda ba zai hana wajen fahimtar wasu ayoyi ko hadisai a samu sabani ba gwargwadon kowa irin zurfin da Allah ya bashi na ilimi ko kuma wani abu da ya zo gare shi wani kuma ya boye masa sabai su karan kansu sukan yi sabani wani ya ce abu kaza wani ya ce abu kaza karshe kuma a samu cikin su wani ya dace wani ya yi kuskure to ballantana waɗanda za su zo daga baya.
Allah ta kare shi mallam wannan yace assalamu alaikum mahaifin yana fama da ciwon koda an hana shi cin nama gishiri da sauran wasu abubuwa sai lokaci kuma kadan zai ci amma duk yanda muka yi da shi da mu da mahaifiyarmu sai ya ce sai an ba shi ya ci yanda yake so idan an ji asibiti kuma sai a gwada sai a ga ya haifar masa da illa har an kai ana yi masa wankin koda shin idan muka yi masa muka yi masa biyayya a wannan muna da laifi
na baya halatta ku yi masa biyayya akan abin da zai cutar da shi biyayya ana yin ta ne akan abin da yake daidai abin da Allah ya yarda a yi biyayya akan sa innama tsatu fil ma'ruf haka annabi ya ce ana yin biyayya akan abin da ya dace abinda bai dace ba ba a yi da'a a cikin sa annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq duk abinda zai zama saban Allah ne ba a yi wa wani mahaluki da'a a kansa ko wane ne kuma shi ko uba ne ko shugaba ne ko babban yaya ne ko uwa ce ba za a yi musu da'a akan abinda aka san akwai cutarwa a cikin sa ba tunda har an fahimci cewa waɗannan abubuwa suna cutar da lafiyarsa to kuma kiyaye lafiyarsa wani abu da yake wajibi shi karan kansa ba mallakin sa bane ya cutar da kansa shi karan kansa bai da hurumin da zai cuci kansa domin lafiyar ka kai dan adam da duk wata gaba da take jikin ka ba mallakin ka bane mallakin ubangiji ne shi yayi ya aje ta anan kuma yace a kula da ita haka baka da ikon ka ce bari ka salwantar da wani abu naka ko ka salwantar da rayuwarka ko salwantar da gabar ka da gangan dan kana ji cewa naka ne baka da wannan hurumin Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kuskura ku kashe kawunan ku Allah bai tausaya muku ne saboda haka anan ba shi da hurumin da zai ce sai kun yi masa da'ar da san cewa da ku kasancewa za ta cutar da shi haka baya halatta in har kuka ba shi to kun yi laifi in har ya cutu to kun yi laifi anan ba za a ce kun yi iya uwa mahaifin ku biyayya ba a ba ku lada sai dai ba a rubuta muku alhakin kun yi abin da ku san cewa zai cutar da mahaifin ku
wani wannan ta ce idan mata ba ta son ya fagale sai mijinta ya ce yana so ta dinga canzawa yau ya bi gobe gale za ta bi umarninsa ne ko ba za ta bi
shiga su cire ɗaya mace wannan wato wajabci ne daga Allah subhanahu wataala hukunci ne daga Allah subhanahu wataala shi ya ɗora wannan hukuncin ga ƴaƴa mata cewa su lullube jikinsu in za su fita wato su shigar da ba za ta nuna surar jikinsu ba ba za ta nuna wani abin da zai ja hankalin wani namiji ya sha'awa su ba wannan Allah ne subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna to haka Allah da ya ce su rufe jikin su da jilbabi shine abin da muke cewa hijabi su rike jikin su ta yadda za su zanto sun fita cikin kamun kai ba tare da sun ja hankalin wani da sun wuce ta gaban sa ba haka ba haƙƙin miji bane ya ce shi baya son mace ta sa hijabi shi ba zai yarda ba sai dai ta sa ɗan gyale wanda duk adanta yana bayyana wato ta yafa wani gari ba abinda ta sa a jikinta na kwalliya bai buye ba ko surar jikinta da dirin jikinta duk ya bayyana ba wani abu da ya buye ba ba ya da wannan haƙƙin ba haƙƙin sa bane da zai ce shi ya haƙura saka in ya umarce ki da wannan abu ba halatta ki masa biyayya anan kuma kike masa biyayya anan ke da shi duka za ku ansa tambaya gaban Allah subhanahu wataala cewar mijinki ne yasa ki ba zai kubutar da ke ba domin Allah yana gaba da mijinki dokar Allah tana gaba da dokar mijinki in kika mutu mijinki ba abinda zai iya tsira miki a kabari a gaban Allah babu abinda zai iya tsira da miki yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih Allah ce ranar da mutum zai rika gujewa dan uwansa da uwarsa da babansa da matarsa da ƴaƴansa saboda kake da shi duk guje-guje za ku yi ta ranar gobe kiyama babu wani wanda zai saurari wani annabawa karan kansu za su rika nafsi kowa zai ce ta kaina to kin ga tun anan ya kamata kiwa kanki kiyamul layli kake bari ya halakar da ke ranar da kuma za ki zo kina neman wanda zai taimake ki ba za ki samu ba haka zaki shiga ta musulunci kamar yadda Allah ya ce ayi ba ruwan ki da shi me yake so ki in ya matsa akan wannan to ko auren ku zai rabu gara ku yi rabu anan da ku zo ranar gobe kiyama ku yi baran-baran
to wannan malami yana neman sanin cewa shin ko na mumini sai ya sha azabar kirare
yawa kirare abin nan gaskiya ce wato sakaratul maut annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Allah yana cewa وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لوكتين دا انسى لسنا بزوه لسوا انا ساهن ننسى اتشكل وانا شا ان للموت لسكرات ما ايكي صلى الله عليه وسلم كنسى انا شا ان للموت لسكرات لن لبتوا تنادى ناتا ما قاقين تنادى ما قاقين اقوي ما قاقين متوا سورا كباب ونوى الناس يدي كوي ودي yanzu ya samu abin cikin sauki wani kuma ya zanto da tsanani amma dai wannan magagin mutuwa din kowa zai ji shi wannan dandanan mutuwa din kowa zai ji shi shi yasa Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut akai amfani da kalmar za'iq azauq shi ne dandana to da abin da zaka dandane shi wani abu ne da zaka ji shi sai dai kawai na wani zai zanto da tsanani ne kamar Allah ce wannazi'atin gharqa to su da za a cire ransu da karfi da fusga da kuma da za a ci cikin sauki wannan shita fatan mu Allah subhanahu wataala ya barki ki wacce gaba
to ne sai ta tambaya shi matan da suka yi wa mazajen su ta gaba za ka ga idan sun gama sai su yi sadaka da kayan da suka yi ta gaba kamar sutura da suka saka lokacin zuwan su wato kamar su buta da zuma kuma wai ba a sanya takalman mai ta gaba menene gaskiya wannan batu
wannan camfi ne ba shi da asali ba shi da gurbi a addini camfi ne kawai da al'ada watakila ban sani ba ko a cikin magudanci ne aka samo shi amma dai a musulunci babu shi larabawa kafin zuwa musulunci suna da al'adunsu da ya shafi mace da mijinta ya rasu da tsare ta a cikin ɗaki ba a ci mu'amala da ita ba a mata magana ba a kula ta ba ta wanka ba ta wanki ba ta zama cikin kyakkyawar kama sai dai cikin kazanta da datti a wani shekara guda haka za a rufe ta daki ta zo kamar mahaukaciya zan suna da wannan alqur'ani yazo ya hana wannan shi alladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara shi wadanda suke rasuwa daga cikin ku su bar matansu to matan za su zauna wato za su dakatar da kansu wata hudu da kwana goma aka datse wadannan watanni guda 12 da ake tsakowa wata hudu da kwana goma su ba ba a hana su su yi wanka ba a hana su su sa wani abun da turare da zai fitar musu da hamami daga cikinsu ba al'adar ta zo misali za ta iya amfani da almisk wanda yake iya kawar mata da wani hamami kamar yadda mata suka saba amfani da shi duk za ta yi wannan kuma a hana ta shiga cikin jama'a babu a ce kada a yi magana da ita ba ita ba mutum ce kamar kowa za a tattauna da ita za a yi magana da ita abinda aka hana ta a daidai wannan lokacin shi ne batun neman wani bazawari ce za ta yi bazawari a lokacin su yi maganar aure wannan an haramta mata shi amma don ta yi magana da wanda a zauna a yi hira da ita wannan duk babu komai abinda kuma aka hana ta shi ne yawo ta fita ba tare da wata larura ba za ta tafi gidan biki ba ko gidan suna ko dubiya ba za ta je ta yi wannan ba sai dai fita ta larura kamar fita zuwa asibiti in ta zanto babu ba ta da lafiya ko kuma fita zuwa neman abinci in ya zanto babu wanda zai kawo mata wannan fita ce ta larura za ta iya ta yi amma haka dai ta fita kamar yadda ta saba lokacin da mijinta yake da rai to ba za ta yi ba wannan shine iya abin da aka kayyade ma mace mai taka ba za ta yi amma maganar cewa ko ba za ta yi wanka da sabulu ba ko za a ware mata wata rigar ta musamman ita za ta rika sawa ko za a ware mata tabar mata ko butarta wannan duk wani abu ne na al'ada wanda ba shi da tushe a addinin musulunci to kaga tunda har babu wannan ko babu maganar cewa wannan riga ta yi ta kaba da ita ba za ta bayar da ita ko wannan riga ta wannan shimfiɗa ta yi ta kaba da ita tunda ba babu wata shimfiɗa ta kaba babu wata rigar ta kaba babu wata butar ta kaba saboda ka duk wani abu ne wanda ba shi da tushe a musulunci
mutumin da yake adashi shin zai iya jiya kudaden ya amfani da shi ko a wata sana'a da su
adashi ajiya ce aka bashi yanzu dan me zai dauki kayan waje ya juya su in har ya juya ya ci riba to ba tashi bacci ta masu kudin ce wasu malamai suna cewa zai maida musu da ita duka wasu malamai suka ce a zai je ya aje cewa ga ribar da aka samu kudin ku da yake hannuna saboda ka sai a ce to kai wahalar da ka sha me irin wahalar ka nawa kamata a bashi sai a yi ba a baka wannan a gurin wasu malamai suna cewa kuma gaba ɗaya ribar baka da haƙƙi a cikin ta tunda tasarruful fuduli ne kai ba a ce kai ba kai baka kai aikin banza ala ayi halin dai ba za ka cinye wannan ribar ba dole ne sai waɗanda ka amfani da dukiyarsu sun sani su ne za su iya halatta maka wani bangare nata in sun ga dama sannan ya zama halar gare ka kace inda ko wani abu zai salwanta lokacin da kake wannan hada-hada da dukiyarsu to dole za ka biya su domin ka taɓa wannan dukiya ta tashi daga sunan ajiya ta koma wato bashi don haka sai ka biya in wani abu ya same ta.
Sai wannan ya ce da Allah malam ina neman shawara da kuma hukuncin aikin agency aikin shi ne zan dinga tallata makarantu na kasashen waje ga mutane masu son karatu a kasar waje duk ɗalibin da na sama wa admission har ya zama ɗalibin jami'ar to makarantar za ta bani wani kaso na wasu kuɗaɗe shin hakan ya halatta sannan ya halatta in nema wa mace admission ta fita wato waje karatu sannan kuma idan wasu kasashen na turawa ne kuma akwai wani addinin musulunci shi ma ya halatta a yi haka.
To game da tambayar farko ya halatta ya tallata masu makarantu idan aka samu waɗanda za su shiga wani makarantu su biya kuɗi shi kuma a sallame shi a ciki wanda babu laifi kamasho ne aikin kamar aikin ɗan kamasho ne za ka je ya nemo masu mota fasinja idan suka cika mota su sallame shi wannan babu laifi don ka yi wannan matuƙar dai inda suke zuwa gurin ka tabbata cewa ba guri ne wanda zai zama akwai abin da ya saba Allah ciki ba sannan mutum mace ka samu mata admission ta fita waje idan da ka'idar fita wajen wato ita mace abin da aka kafa mata doka shine kar ta yi tafiyar kwana uku ba tare da maharabi ba ko guji maharabi shine wanda yake haramun ya aure ta kamar ɗanta ko ubanta ko wanta wanda shi yake cewa maharabi shi ko miji gaga matarsa ce tana ƙarƙashin kulawarsa don wasu suka ce muharrabi sai ce miji daban muharrabi kalmar harrama ita nufin cewa ya haramta ta haramta gare shi ba zai aure ta ba saboda haka babanta wani kawunta wani ɗanta wani yayanta wanda su ne ake cewa muharrami
harin muharrami
sai a ce miji ya zama muharrami ta kuma an shiga uku gaba ana ta zama haramun a kansa so aka sai da muharramin ta ko bijinta to wannan shi ta ce dokar da Allah subhanahu wataala bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa kada mace ta yi tafiyar kwana uku ba tare da muharramin ta ba to kaga idan inda za ta je da muharramin ta a can misali inda za ta tafi karatu akwai wani babanta ko wani kawunta yana zaune a can za ta zauna a gurinsa kaga wannan wani abu ne wanda yana da sauki amma in ya zanto kawai ita kaɗai ce tsuranta za a ɗauka ta a jefa ta to akwai haɗari a ciki ko baya zanto kai kai sanadiyar wannan da zai ta faɗa cikin wani yanayi wanda za ta zo ta lalace kuma a ce kai ne asalin wanda ka samu mata wannan damar kaga babu shakka kana da kamasho duk abin da ta faɗa a ciki na sabon Allah so in ya zanto guri ne wanda za ta je babu lalacewar ƴaƴa mata a gurin sannan kuma za ta yi da muharraminta ko da muharraminta a can gurin babu komai don ka taimaka mata taji sannan sai gaba ta uku ya ce
batun cewa idan an magana kamasho an magana ya halitta kusan aka yi ta wani bangaren kamar kasashen turawa wanda ake tunanin akwai wani addini
to inda duk kasancewa za ta samu matsala bai kamata ya zanto da hannunka a kai ba hatta iyaye baya halatta su ɗauki ƴaƴansu su kai su inda suka san cewa tarbiyyarsu za ta lalace haƙƙin uba ne ya kula da tarbiyar yarsa hakkin uwa ce ta kula da tarbiyar yarta ya ayu allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara nace ya ku wanda suka imani ku kiyaye kawo nan ku da iyalanku daga shiga wuta ma'ana ku kiyaye su daga abin da zai kai su ga wutar jahannama shine saban Allah saboda haka idan dai ya zanto inda zai zaka je ka kai danka ko yarka akwai abin da zai lalata mata tarbiya to babu shakka in kai haka ka taimaka wajen jefa yarka cikin wuta kuma duk abin da ta fada cikin sa na saban Allah kana da gabashu a ciki don haka kai ma da kake wannan sana'a in ya zanto gurin da zaka kai su guri ne da ya shahara da lalacewar yara to bai halatta ka kai su can ba
askalar sauraro ana tare da shirin fitowar rahama kai sai daga nan gidan rediyo da kuma gidan talabijin na rahama wanda muke mishi tambayoyin ku da ku aiko ka ba malamin mu Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Jerimo wanda yake amsa tambayoyin naku kuma za mu je mu huta insha Allah da zarabin da za mu dora cikin shirin da fatan sa'ada da ke mu sallama ga manzo wa daga hutun da su lokaci kuma samun burashi da Allah shi shirin na fitar rahama Allah tambayar ta baka ba tana cewa ina so yin tambaya akan idan mutum musulmi ya kace kansa shin za a yi masa sallah
sallah ana yi wa duk wani wanda yake musulmi ya mutu musulmi za a yi masa sallah koda ko yana aikata kabira koda ya aikata wani babban laifi ya mutu sallah a yi masa sallah wajibi ne farali ne na kifaya a samu wanda za su yi masa sallah wanda ya kashe kansa ba za a ce ya kafirta ba yana nan a musulmi sai dai musulmi ne bai babban laifi ya yi laifi babba wanda Allah subhanahu wata'ala zai iya masa uquba akan wannan zai iya azabtar da shi akan wannan don haka bai mutu kafiri ba ya mutu musulmi amma musulmi ne wanda ya aikata babban laifi to su irin wannan akan shugaba ko babban liman yakan iya musu hukuma ta hanyar shi ya ki jagorantar sallar amma zai bari zai umarni a yi musu sallar wato zai ce ko danginsa ɗan uwansa wani daga cikin su wuce su yi masa sallar shi dai ba zai shiga ba amma dai ba za a fasa yi masa sallah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kawo mamaci da ba zai masa sallah ba sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa ɗan uwanku sallah kaga wanda yana nuna cewa ba a barin shi a je a rufe shi haka ba tare da sallah ba saboda haka koda ya kashe kansa ya yi wa kansa wannan aika to yana nan a musulmi don haka za a yi masa sallah koda kuwa shi babban limamin gari ko wanda yake ya saba yi wa mamata sallah ya ce to ni ba zan jagoranta sallarsa ba amma dai zai yi umarni a yi masa sallah dan ya zanto wani jan kunne ne da tsoratarwa kada wani ya kuskure kuma yin irin wannan abu amma dai fasa sallah ba za a yi ba
wannan ta ce mace ce suna karatu a masallaci sai janaba ta same ta kafin ta yi wanka sai haila ta zo mata za ta iya yin wankan janaba shi kadai ta shiga masallaci a haka
to tabbai tana da wato garaba tana masallaci suna karatu janaba ta zo mata ya ce tana da janaba kuma ba ta yi wanka ba haila ta zo mata wanda zai yi amma tana karatu kawai janaba ta zo mata ba bacci ba wani abu ba idan har janaba da haila suka haɗu wato mace ce ta samu janaba kuma ba ta yi wanka ba sai al'adarta ta zo to babu batun ta yi wankan ta al'ada ta zo kaga wani kari babba ya riga ya zo don ta yi wanka ba zai kusa da mata da babban kari ba saboda haka za ta zauna har lokacin da al'adarta ta ɗauke sai ta yi wanka ɗaya da niyya biyu za ta yi wanka ɗaya da niyyar janaba da kuma niyyar wankan al'ada amma ba buƙatar ta yi wani wanka don ta yi wanka dai karen dai yana nan tare da ita da janaba da haila dukkan su manyan kari ne wanda in suna tare da mutum to babu wata dahara da za ta iya sama tare da shi ba ta ba ba
wanda yace mallan ya yi kokari Allah ya bada lada amin mallan tambaya ta ita ce mijina ne ya sake ni wata biyu da auren mu kafin ya sake ni dama ya sa na yi allurar kayyade iyali ta wata uku tunda ne bana ganin al'ada ta sai da taita mun wasa sannan tunda ya sake ni sau daya ta zo mun tana daukewa gashi har na kusan wata uku a gidan mu ban cikakken jinin al'ada ba mallan ya idda ta ta kasance zan iya aure bayan wata uku ko ban ga jini ba ko kuma yaya abin yake
to a kaida mata da game da al'adar su ga game da iddar su sun kasu gida hudu akwai wanda mijinta mutuwa yayi to ita wannan za ta yi ta kaba ne ko wata hudu kwana goma ita ba a lissafin jini inda mijinta ne ya rasu to ba magana jini ake magana ta zauna wata hudu kwana goma ko tana jini ko bata jini ko tsohuwa ce ko yarinya ce ko yanzu aka yi auren bata tare ba ko ta tare za ta zauna ne wata hudu kwana goma to sai wanda take da ciki in tana da ciki da zarar ta haihu shikenan in ta kaba ce in al'ada abin idda ce da zarar ta haihu shikenan wanda take da ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna tace ba su ciki iddan su shi da su haife abin da yake cikin su saboda haka zarar ta haihu idan yanzu mijinta ya rasu sai kuma bayan awa ɗaya sai ta haihu shikenan ta fita daga idda ba maganar kuma wasu kwanaki a kanta to sai kuma wacce take mai jini tana al'ada ba ta da ciki tana al'ada to ita wadda kuntun tana al'ada to idda ta shine ta yi tsarki uku ta yi al'ada ta yi tsarki ta yi al'ada ta yi tsarki ta yi al'ada ta yi tsarki har sau uku da tsawon ta yi su a wata uku ko a wata biyu da wasu kwanaki wanda shi ne Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wato masu matan da aka saki za su dakatar da kansu tsarki uku haka in ta yi tsarki uku shikenan ta fita wannan in tana jini in ya zanto ba ta jini saboda yarinya ce kankanuwa wato an aure ta ba ta fara al'ada ba an daura auren ta ba ta fara al'ada ba sai kuma mijinta ya sake ta to ita wannan ita ce za ta zauna wata uku ko kuma a'a tana al'adar amma kuma ta kai shekarun da yanzu al'ada ta yanke mata ita ce ya isa wacce gaba ɗaya ta daina al'ada ko saboda tsufa ko kuma a'a wata cuta ce ta same ta sai zan to jinin al'adar ta ya dauke gaba ɗaya shikenan ya daina zuwa to su kuma waɗansu masu ma za su yi wata uku to in dai har mace tana cikin kasan wanda suke jini ko da kuwa jinin ya dakata baya zuwa da wuri to ba ta shiga cikin kasan waɗanda suke sun fitar da ƙauna daga jini ba ita wannan da suke tambaya ai tana da cikin masu yin jini illa iyaka dai ko jinin saboda wani abu da ta sha ya zato jinin yana wasa ko yaƙi zuwa to wanda dole dai sai da wannan jinin za ta yi al'ada za ta yi iddata ko da zai kai ta wata shida ko da zai kai ta wata bakwai dole dai sai in ya zo in ya so tana iya zuwa idan ta sha magani ya ɗauke ta je ta sha magani ya dawo ta je ta samu likitocin da suka bata wancan maganin su taimaka mata su bata wani maganin da jininta zai dawo ya dawo normal amma dai ba za ta ƙetara ta shiga cikin wallahi ya isna min al-mahid ko wallahi lam yahidna ba za ta shiga cikin wannan kasan ba saboda ita dai ba yarinya ce kankanuwa ba wacce ta fara ba ita kuma ba wacce ta ɗaya ba ƙauna daga al'ada ba ce za ka dole ta yi haƙuri sai wannan jinin ya yi kin yi tsarki uku sannan da kika fita daga abin nan sannan a wannan gaba zan yi nasiha ga mata wanda ake musu ƴan mata da ake musu aure zai mazajensu su sa su daga mace ta tsanya wato sharaf ta yi aure da mijinta ya sa ta rika shan fields wai ka tai ciki akwai takaici kuma akwai gida hubanci ga ita yarinyar da za ta yi da wannan ke da tukunna ma baki sanya ya yanayin kinki ba za ki ma samu cikin ko ba za ki samu cikin ba kin fara shan wani abin da zai hana samun cikin wanda a sanadiyo na kina iya lalata mahaifar taki kuma kai da tukunna kake so ka gane yaya yanayin ka yake kuma zannan ka zo ka fara shan wani abu duk mijin da zai ce matarsa ta sha wani abu tana budurwa ya aure ta kuma yace ta sha wani abu kar ta yi ciki, to wannan lalle ba ba cikakkiyar soyayya ce yake ne ta, ko kuma ba ya aure ta ne dan ta zama mata masa ta gaske wanda zai rika cewa matarsa ce da za su yi zuriya da ita ba. Shi a matsayin shi na namiji in yau samu matsala ke rena haihuwa shi sai ya zo ya aure wata zuga shi wata biya saki kuma ya saki sha wata kila daman can ba ba san ki yake ba kawai rena so ya dan aure ki da wannan lokaci ya watsar da ki saboda gashi wata biyu ya saki sha abin da ya cutar da mahaifarki kuma ya watsar da ki wannan zaki ji kowa ya buga kati zai daura zai yi wani auren sai kuma ga kin kin koma kina ta neman fatawa yanzu ya zama ki idda ba ma magana cewa zaki dawo normal kuma zaki dawo ba saboda haka yana daga cikin shirme da rashin hankali da wauta matan da za su rika yadda mazan su da za su aure su suna ruwa su sa su rika shayi da bata mai ciki ba bata ma san za ta tana haihuwa ba ko ba ta haihuwa ya sa ta rika shayi karshe ta cutar da kanta ba mamaki tafiya ta yi tafiya ba ajiya je hoto waje ta je aure wata ita kuma shikenan ya lalata mata rayuwa.
Allah saka da kai mana aji a tambayar ta tana cewa zai iya cewa ya mai da ita matsayin mata
tunda bata gama idda ba saki daya zai iya dawo da ita saboda haka in dai har tana cikin iddarsa kuma da masa saki daya mata to shikenan zai iya zai dawo da ita ci gaba da zama.
Ta sanya ce wani ban Allah ne ba shi da lafiya na je gidansu a can na ke yini sai na je da ruwan sanyi zan sha ya ce min na bashi bayan ya sha ruwan sai je ya kwanta daga nan sai ya rage halinsa shi mene ne hukuncinsa.
To idan mara lafiya ne da aka yi masa dokar kai ya sha ruwan sanyi kuma ka sani amma bisa kuskure ka bashi ya sha to kaga kana da nasibi cikin wannan mutuwar ta shi kuma a'a ajali ne ya zo ya dace wato ka ba shi ruwan sanyi ko dai lokacin ajalinsa ne ba wai ruwan sanyin naka ne ya kashe shi ba amma dai bayan shan ruwan sanyin naka ya kwanta kuma ya bacci kuma daga nan ajali ne wannan ba a cewa kai kafara tunda ba wani abu da kai na kuskure a ciki ba magana kuskure idan mutum ya ce ba ruwan sanyi ya sha sani ne an san cewa ruwan sanyi kawai da an sha ba abu ne da yake kisa ba bai ce ka ba shi wani abin kisa da gangan amma in ya zo mara lafiya ne da aka ce dai da shan ruwan sanyi saboda zai masa illa kai ko bisa kuskure ka ba shi ya sha to zai zanto kana da ka zama sanadiyar mutuwar sa zaka yi kafara ta wanda yake kisa bisa kuskure.
To wannan yace yana son a yi masa cikakken bayani game da wasan lido da dara wato dara kenan domin ya ji wani hadisi na rayuwar musulmi na ruwayar musulmi na sunan sa yana cewa mai yin dara ko lido kamar mutum ne da yake saka hannunsa a cikin jini da nama alade a cikin me sai hancin wannan hadisi.
Hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim hadisin Burayda ibn Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la'iba bin dardashi fa ka'annama sabagha yadahu fi lahm al-khinzir wa damihi wani da zai rika wasa da kwado ko lido kamar yana sa hannunsa ne a cikin nama al-khinzir da jininsa anan sa hannu ana nufin ci wanda zai ci nama al-khinzir sai ya sa hannunsa ciki ya yanko watakila lokacin da yake har hada shi sai ya bata hannunsa da jininsa da sauransu. So haka wannan hadisi shine jumhur suka yi hujja da shi akan haramcin wannan abin da saboda abin da yake kunshe da shi na shagaltarwa da dauke wa mutane hankali daga abin da yake muhimmi a gare su je su bata lokacin su akan abin da ba zai amfana da su komai a rayuwarsu ba watakila ma ya shagaltar da su daga ambaton Allah watakila ma ya shagaltar su daga sallah watakila kuma ya sanya wata gaba a tsakanin su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta giya da caca cewa suna yi wa mutane irin wannan. Allah subhanahu wataala ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqia bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Kaga anan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa giya da caca wani abu ne wanda shi yake amfani da ita ko yake amfani da su wajen jefa kiyayya da gaba a tsakanin musulmi sannan kuma ya hana su ambaton Allah ya hana su sallah to haka nan shi ma wannan kwado ko lido ko dara wani abu ce da take dauke hankalin mutane daga cewa babu maganar ambaton Allah watakila lokacin sallah ya ma su gafala su rafkana su ci gaba da abin da suke watakila a dalilin wannan rigima ta barke har a shiga zage-zage tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulmi. To sai aka shi yasa jumhur suka tafi akan haramcin sa. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i suka tafi akan cewa haramun ne.
Sai sakon Ibrahim Muhammad yake cewa shin karanta Ayatul Kursi gaba ɗaya da safe da gaba ɗaya da yamma ya tabbata maganin tsari ne?
Na'am, ya tabbata cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab da yana cikin Mustadrak na Al-Hakim da cikin Nasa'i Sunan Kubra. Kissar Ubay ibn Ka'ab wanda shi ma aka ba shi ran abincin zakka fidda kai, ya zanto shi dan yana kai kawo wajen satarsa, har ma dai ya kama shi daga baya ba shi karanta Ayatul Kursi. Insha Allah zai tsare shi daga shaidanu in ya karanta ta da daddare har zuwa da safe, har zuwa yamma, da yamma kuma har zuwa safe. Saboda haka abin hirzi ne, tsari ne daga shaidanun mutane da aljanu.
Akwai tambaya mai alaka da wannan, ya ce duk wanda ya karanta sutur ta kasir yana daidai da karanta ayoyi
dubucin Al-Qur'ani? A wannan ban san wannan ba, baya daga cikin abin da ya tabbata na falalar wannan sura.
To sai tambayar da take cewa me sai ya ci hadisin da yake cewa wanda ya ce shi ne ba shi ba ne?
Wannan ba hadisi ba ne. Man qala ana falaysa huwa, hatta larabcin ma ba sai falaysa huwa, in larabcin zai falaysa iyahu, shi ne larabcin da suke zama. Huwa anan marfu'i ne, shi kuma kamata ya zama ismu ne na khabar ne na laysa, falaysa iyahu. Kamar dai ba hadisi ba ne. Ana ruwaito wata kamabin nan wani abu mai kama da wannan daga Ali radiyallahu ta'ala anhu, amma dai bai tabbata hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Sai saƙon Khatim Awwal Warawar Salo ya ce tambayarsa shi ne mai hukuncin yin sallah da wandan da ya haura idan sahu?
Ma'ana ya sauka ƙasa? Makaruhi ne. Kan iya sallah haka, sallarsa ta yi amma kuma ya aikata makaruhi, saboda asali ba a yadda mutum bar wandansa ya wuce idan sahu ba ko yana jan ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzratul mu'min ila nisfi saqi fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn fa ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Haka tufafin musulmi kawai ta wuce rabin kori, in ya zama dole sai to kai ya wuce idan sahu, abinda bai wuce wannan to wuta. Haka ya zanto makaruhi ne mutum ya yi sallah da irin wannan, amma sallarsa ta yi. Akwai hadisin da yake cewa wanda ya yi sallah da tufarsa ta yi jan ƙasa baya da sallah, wani bai inganta ba.
Mala wannan wai mace ce take karba albashi da yafi na mijinta, dan haka mijin nata sai ya ga dama yake ce da yake da sutura, shi menene hukuncin shi mijin?
Ba daidai ba ne miji ya kici yadda matarsa din tana da abin da take samu. Yar kasuwa ce misali, tana kasuwanci ko kuwa ma'aikaciya ce da ya rije mata ta je aikin, tana zuwa tana aiki ana mata albashi, ba zai ce shikenan haƙƙin da yake kansa nata ya sauka ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa alaki ya ciyar da matarsa gwargwadon arzikin da Allah ya bashi. Yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Saboda haka Allah ya ce mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa, wanda aka kuntata masa samun sa to ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi. Saboda haka Ubangiji ya fifita, ya ba wa namiji shugabanci ne daman akan matarsa, saboda wannan, saboda na farko fifiko na ƙarfi da tunani da Allah ya bashi akan mace, da kuma abinda zai ciyar da ita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaga shi ciyar da mace, mutum ya ciyar da matarsa, wannan wajibi ne akan sa, sawa'un tana da shi ko ba ta da shi. In tana da shi tace za ta taimaka masa, wannan abu ne mai kyau, ta taimaka masa, ta dauke masa wasu nauye-nauyen da ita tana da shi, wataƙila ya haƙura shi ma da wasu buƙatunsa a wajenta na ya barta ta je ta yi aiki, wataƙila zai dawo gida ya samu abincinsa da ta girka ya yi sanyi, haka shi zai shiga kicin ya dafa ya gyara abin nan, wataƙila ya dawo gida yara sun dawo daga makaranta ba tare da aiki ba, shi zai tsaya kula da su, wanda duka wani nauyi ne da aka sani mace take kula da wannan. To ya dawo shi ya bar abin da yake zo yana yin wannan, to yake kuma abin da kike samu na albashi sai ke ma ke yi wani abin da zai ji daɗi, wannan babu laifi, amma dai ba zai sare yadda haƙƙin da yake kansa ba.
To wannan yace magana halatta yayinda mutum zai rufe kofar gidansa ya karanta ayatul alqur'ani mai girma ko surori domin ya samu kariya daga
malafi ya karanta ayatul kursi malafi ya karanta qul a'uzai qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas domin samun kariya daga shaydanin mutane da aljanu
to malon yace Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba lafiya malan da ake cewa babu kyau yin bacci tsakanin magriba da isha'i shin akwai hadisin da tace da yi hani da haka
hadisi ne tabbatacce yana cikin sahihaini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa karahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha na magana sallar isha'i shi an karahanta yin wato bacci kafin kai sallar isha'i wato ba a san yin bacci kafin sallar isha'i sannan kuma ba a san zaman hira bayanta bayan sallar isha'i wannan hadisi ne yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim
to sanin yace mutum ne yake aiki a gidan zakka ana biyan sa albashi shin shi ma zai iya ra'ayi bashi kudin zakka
na'am idan har yana cikin daya daga cikin wannan rukunai da Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin in fakiri ne za a iya bashi a matsayin sa da fakiri miskini ne za a iya bashi a matsayin miskini haka nan ko bashi ya ci ya kasa biya za a iya taimakon sa mun ci albashi da ake bashi ba zai hana a taimaka masa ba idan yana cikin ɗaya daga cikin rukunin da ake iya bawa zakka
to wannan yana tambaya akan matsayin wanda ya je masallacin juma'a ya zauna a haraba bai na fila ba ya zauna menene matsayin sa wajen Allah
idan sanda ya zo cikin masallacin bai cika ba sai ya zauna a haraba ba komai ita haraba ba ta daukan hukuncin masallaci sai idan masallaci ya cika idan ya cika to wajen masallaci shi kuma ya dauki hukuncin masallaci don haka abinda ake yi a masallaci in ka zo za ka yi a nan saboda haka in ka zo ba za ka zauna ba sai ka yi raka'a biyu amma idan ya zanto cikin masallacin bai cika ba sai ka zo ka tsaya a waje ka zauna wannan babu komai
sai tambayar mu kusan da ƙarshe wannan yace yana son ya masa bayani dangane da tuban wanda yake cin hanci da rashawa
to wanda yake cin hanci da rashawa shi ne ya tuba ya koma ga Allah ya daina ya tuba ya koma da Allah ya daina ba a cewa abinda ya karba duk sai ya mayar wa wanda ya karba hannunsu abinda ake cewa ka mayar shi ne abinda ka kwace wa mutum da karfi kai amfani da ko makami ko tsoratar da shi ka kwata ko kai masa wayo ka cinye kudinsa to wanda shi ake cewa ka mayar amma abinda shi bukatuwa ce ya sa dole ya baka ya hakura ya baka to wanda ba a cewa ka kamar riba kamar wanda ya ci ya yi aiki ya yi amfani abin riba ya zama yana karɓar riba in ya tuba shikenan ba a cewa sai ya dawo duk ya mayar wa kowa kudinsa sai dai kawai ku ji gaba kada ya sake karɓar irin wannan
tun da bai ta sai ya ce a ɗan ja hankali a kan ita santa illa riba ɗin amin cin hanci da rashawa
to babu shakka cin hanci da rashawa Allah subhanahu wata'ala ya hana لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وعلى المسكة وأن الآية سلام وقنا أكم وصبار تنهنشي الله سبحانه وتعالى يا هنا يا كما كرا وأن تشدوك يعني با بسحكي با وأن ذي باير لو أن ذا أباوا وأن ذي باير دن أي باشا أبدا بحكي سبا wato abin da ba a bayarwa shi ya bada cin hanci dan a bashi ko a bashi abin da bai cancanta ba in yi haka ya ci ya bada cin hanci kuma yana da laifin mai bada cin hanci haka nan shi ma mai karba wanda zai karbi cin hanci dan ya ba mu wani haƙƙinsa wato mutum ne da haƙƙinsa amma ya hana masa haƙƙinsa sai ya bashi cin hanci ko kuma ya karbi cin hanci dan ya ba mu wani abin da bai cancanta ba to babu shakka wannan rashawa ce kuma wanda ya ce rashawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu ar-rashi wal murtashi Allah ya tsine mai bada cin hanci da mai karɓar cin hanci duk sun shiga tsinuwar Allah tsinuwar Allah tana nufin nisantar da mutum daga rahmar Allah ma'ana wanda zai zanto sana'ar cin hanci karɓa ko bayarwa to wanda yana ƙara nisanta kansa ne da samun rahmar Allah wanda bawa yake buƙatar ta a nan duniya da bayan mutuwarsa a kabarinsa da lokacin da ya tashi za a yi masa hisabi da zaman sa na alkiyama yana buƙatar rahmar Allah duk wanda kuma zai nisanta daga rahmar Allah to babu shakka wanda ya gama hasara ya tabi saboda haka rashawa wani abu ne wanda take kashe al'umma take kashe komai na al'umma ta kashe zuciyar al'umma ma'ana maimakon ya zanto mutane sun tashi sun yi ƙoƙari wajen su ga sun sun yi abin da ya dace ta hanyar assasa gaskiya a cikin al'umma, ta hanyar sanya kwazo a cikin zukatan mutane da karsashi da tashi hubbasa wajen yi abu. Rashawa duk tana kashe wannan, domin misali tuman da ya san cewa in yana neman abu ta hanyar cin hanci zai same shi, to ba zai yi kokari ya mallaki sifofin wanda ya dace da abin ba. Sauraka zai iya zuwa ya mallaki abin ta hanyar cin hanci. Malamin makaranta zai iya samun aikin koyarwa ta hanyar cin hanci ko da bai iya abin da aka bashi koyarwa ba. Ma'aikaci kwangila zai iya karɓa kwangila ta hanyar cin hanci ko da kuwa ba zai iya aikin da aka sashi ba. Kaga anan duk hankali a hankali kowace kowane rukuni al'umma rushe shi ake yi, domin za a yi ta jingina abin gazon da bai cancanta ba. Sannan kuma zai ƙara kashe zuciyar mutane, domin mutane za su ga cewa abin nan zan iya samun shi da ina da kuɗin da zan bayar. Saboda haka ba zai tashi ya koya ba, ba zai tashi ya yi abin da ya cancanci abin ba. Sannan wanda shi kuma zai tashi ya ƙoƙarin cika ka'idojin, shi kuma zai ga cewa to a banza ina ma cika ƙarshe ba bani za a yi ba, don haka ba zai sa in wahalar da kaina. Dalibai a cikin jami'a in za a iya ba da cin hanci a ba mutum maki ya ci jarabawa, kaga ba wanda zai tsaya kokarin ya gane karatu. Saboda kaga cin hanci da rashawa tun daga tushe yake rushe al'umma gaba daya. Zanto rashin gaskiya ta yawaita, rashin rashin abin yi ya yawaita, komai zai lalace a cikin al'umma, kuma daga nan al'umma ta rubuce kenan.
Falasa kada alkhairi masu kallon da sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na Fadlur Rahman wannan rana, wanda kuma za mu ƙara tuna masu kallon da sauraro hanyar da ake biya ko da wannan tambayoyi. Akwai lambar waya da aka rubuto saƙo na text message da kuma WhatsApp a kan 0703-360-4155, wato 0703-360-4155, sai kuma adireshi na email a fadlurrahman@yahoo.com, da kuma dandalin sada zumunta na Facebook a Fadlur Rahman a madadin babban malamin mu Sheikh Dr. Muhammad Sani Umari Jiyar Lemo, babban malami a sashen nazarin fagen shari'a a musulunci na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda a kowace rana shi yake kasancewa da mu domin amsa waɗannan tambayoyi. Ni da na gabatar da shirin lafiya nake cewa madadin wanda suka taimaka wajen samun nasararsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.